a wani taro na manema labarai da kungiyoyin suka gudana rikashin kungiyar Muslim Right Concern mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya. Shugaban kungiyar Professor Ishaq Akintola ya bayyana matakin da babban makarantar horar da lauyoyi ta Najeriya ta dauka na kyan rantsar da malama Dausi da cewa ya saba yanci na bil'adama kamar da yake a ƙarshe a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma umarnin da ke kunshe a Qur'ani na cewa mata su sanya hijabi. Kungiyar ta bayyana cewa al'umma musulmai a Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su game da abin da ta kira tauye musu haƙƙi da ake yi a gwamnatance da kuma makarantu tun ba yau ba, kamar yadda Professor Ishaq Akintola ya bayani. Ice matakin da makarantar horar da lauyoyi ta dauka abu ne da ba za mu amince da shi ba. Ba mu ga dalilin da zai sa makarantar da take koyar da lauyoyi kare haƙƙin bil'adama ta kasance ita ce ta farko a ƙasar nan da za ta tauye haƙƙin 'yan Najeriya ba. Idan ko haka ya kasance, to la shakka babu doka da oda kenan a Najeriya. Ita ma dai kungiyar lauyoyi musulmai ta Najeriya reshen jihar Lagos ba a barsa a baya ba wajen wannan taro na manema labarai, inda wani wakilin kungiyar barista Faisal Abubakar ya yi mun karin haske game da matsayin kungiyar tasu.
Ta za a yi rubuce-rubuce har zuwa shi kotu da komi da komi za a je a ba da hukunci cewa me dalilin hanata, kuma hanata din ya yi daidai da shari'a, shari'ar ƙasa, saboda shari'ar ƙasa ita ce babba, ita ce tafi kowace shari'a a ƙasan gaba
ɗaya. Kan bayanin sashen da ya bata damar sa hijabi a tsarin mulkin Najeriya.
Sashen akwai sashe na 42 da sashe na 38. In aka duba ciki za a gani duka.
Malama Sharifa Yusuf Aljibali na ɗaya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin mata musulmai a Najeriya ya bayyana cewa kungiyoyin musulmai da sauran musulmai za su ci gaba da tsokaci da kuma kiran yin gyara game da abin da ta kira cin zarafi ko tauye haƙƙin mata musulmai masu sanya hijabi da ake yi a makarantu da sauran hukumomin gwamnati da ma kamfanoni masu zaman kansu.
We have to talk for ourselves, nobody will talk for us, and that's why we want to keep talking and want to keep dialoguing.
Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.